Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin cikin shirin yau da gobe. Daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC kan mitoci 25/31 da kuma 41. Ana kuma yin sauraron mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar din da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niyya. A can kuma sun kasar Ghana za a iya sauraron mu ne a tashar mu ta Alpha Radio. Za kuma iya sauraron mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Hawwa Sharif. To a yau 23 ga watan Yuli na shekarar 2024, shirin yau da gobe ya jiyo ra'ayoyin matasa akan halin da suka tsinci kansu a rayuwar yau, da zare da abawa akan hikimar samar da shaidar daura aure a kotu. Shirin na kuma dauke da hira da wani bako da aka gayyato, har ma da wani girki da ba a ba yaro mai kuya a bangaren kwalama. Don haka sai a gyara zama a kasance da shirin yau da gobe. Haka yake masu sauraro, yanzu ba tare da bata lokaci ba zan koma gefe in bar ku da wakiliyarmu a Ghana, Hawwa Abdulkarim, inda ta fara da jin ra'ayoyin wasu matasa kan halin da suka tsinci kansu a yau. Hawwa gare ki.
Yau ma shirin zai fara da jin ra'ayoyin matasa, sannan mu tattauna da babban lauya akan bambancin auren musulunci da na kotu da ma na gargajiya. Sannan mu saurari wakan Adamu A Zango, Surfe, ku kawo karshen shirin da kwalama. Matsaloli da dama yana ciwo matasa tuwo a kwalya, inda mafi yawancin matasan suka bayyana cewa babban abin da ya fi damunsu shi ne rashin aikin yi, wanda hakan ya fi jefa rayuwar mazan da matan a cikin haɗari. Ku saurare su.
Sunana Ali. Na farko dai, lamarin da ke damun mu matasa da mata a Ghana shine rashin yadda. Yanzu ka duba garin duniya ma baki daya ba gaskiya. In ka duba tsakanin matasa da yan siyasa, malamai, sarakai, duka ba gaskiya ba rashin yadda. Sai sa in ka duba abin da ke damun mutane kenan. Yanzu ma in ka tashi da ka yan siyasa ba yadda. In ka zo da kai bangaren kasuwanci ne kuma ba yadda. Yanzu kowanne abin da kai da mutum ka gane shi kana shakkuwa domin rashin yadda. In ka duba social media ko haduwa ma da budurwa ka ce mata kaman kana son ta ma, rashin yadda. Ka duba social media yana deceptive sosai.
Sunana dai Hafsa, kuma ina zama cikin garin Accra. To abubuwa dai da yawa ma dai in zaka fade su ma ba dadin ji. Kin ga musamman mata na yanzu suna shiga wani hali don samun kuɗi ko to wani hanya ne. Kin ga wani lokaci mace sai ta bar makaranta ba wanda zai supportin ɗinta, dole sai ta yi wani harka daban da za ta samu kuɗi wanda ba shi ne daidai ba. Wani kuma sai ki ga ta dai ta gama karatu babu aiki, tana da certificate amma ba aiki. Wata ma za ta samu aikin amma wai in ta je sai a ce sai an kwana da ita sannan a bata aiki. Wata kuma za a tura ta makarantar, ta je makarantar amma babu support, sai ta je ta yi wani aiki daban na karuwanci. Sorry to say da, sannan ki ga ta samu mafita. To kin ga irin wannan su ne matsaloli da mata ke fuskanta da yawa a cikin garinmu nan, wanda dole mu fito mu nuna ma duniya irin wannan abu da muke fuskanta.
Sunana Samira ya Abdulrahman Jami'in. Currently lamarin mata regarding neman aiki is very worrisome, because mostly matan Ghana yanzu sun rage su samu arziki ko ta wani hanya ta su sai da mutuncinsu ko yadda su ne su nemo arziki. In ka duba ma yawanci ma suna quit makaranta wanda suke gida don a neman arziki. Yanzu ko ka gama jami'a da takarduka da qualification kamar zance sun bukaci su amfani da ke sannan su ba ka aiki. Wani da shi ne dalili da ke sa mata yanzu ba ruwansu ma da zuwa makaranta.
Sunana Masud Said Wakat. Sance da kuka lura Ghana na cikin garukan da suke da kokari da neman ilimi, amma yanzu hakan da nake magana ba haka kuma bane. Yanzu our major problem in Ghana nan sun mu ce rashin aiki ne. Na'am, isa ya bar matasa kowa na fama, hankalin kowa ya zama lamarin kudi. Abinda muke huskanta kenan rashin aiki, sai hankalin kowa ya zama kudi. Kana da good idea ko ka kawo ma, baka da kudi ba za ta tanka ka ba. Ko kai boku, kana da degree, kana da masters, baka da kudi ba za ta tanka ka ba. Ina ga masala da muke da shi yanzu haka kuma kenan.
Ni ne Abubakar Fatima Zara. Kiya, yanayin da mu mata muke fadawa ta hanyar sharri da alkhairi, didde ko na ce da jan ido kawai dai ta samu uje ko ta wani hanya ba a damu ba. Gaskiya abun duba ne kuma kamata ya tashi sai a magance wannan lamarin. Ba ga matan gidan da ba su aiki ba, ba ga wanda aka tura makaranta jami'a sai karatu ba. Ko tare she ka ga in matan nan ana karatu a makaranta.
To sunana Sani. Rashin aiki shi kuma da rashin hankuri, wani ne nan bai da aikin yi balle ya samu abinda maybe yake tunanin ya samu, kuma yana son yayi wani rayuwa da maybe samun shi bai kai yayi wani rayuwa ba, shi ke kawo irin wannan abu, ni haka nake gani dai.
Assalamu alaikum, sunana Honorable Muhammad Mahfuz Bashir. To a Nawara ayin abinda ke kalubalantar matasa mata da maza shine su tare da yawa, sai kaga matasa kara zube babu wani aiki yi, da ce suna da aikin yi da mai shi ya tashi safi ya je aiki ya komo da dare ya shige ɗakin sa, wannan ina ganin cewa zai fiye mana mu matasa. Amma to lamarin na ƙasa ne kuma ya zo ya canza. Gwamnatin ƙasa ma da kanta ba ta wani haifar da wasu ayyuka da matasa za su iya sa kansu a ciki. To shine wanga ke tusa matasa cikin wani halin da ba bai kamata ba. Wasu matan ko sai kaga suna biye-biye, mazan kuma shaye-shaye da wasu halaye haka.
To madalla jama'a masu sauraro, har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka cikin shirin Yau da Gobe. Yanzu bari mu koma ga Hawwa'u inda ta dora da hira da wasu baki da ta gayyato a cikin shirin da suka rawar zare da abawa game da shaidar aure da ake samu a kotu da muhimmancin aikin likita a gargajiyance.
Yau na tare da babban bako lauya Tanko. Babban lauya ne a nan Ghana, kuma lecturer ne a babban jami'ar koyar da ilimin aikin jarida. Za mu tattauna akan masaloli da ya shafi ko kuma shari'a da ke cikin aure. Barkan mu da kasancewa da kai. Assalamu alaikum, da fatan kana lafiya.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Hawa.
Dan so ka gabatar min da sunanka a takaice.
Sunana Zakariya Tanko Musa.
To akwai wani abu da ke cima al'umma tuwo a Korea a wannan zamanin, shine sai a ce idan an daura aure a masallaci dole ne ya kamata a tafi kotu kuma a sa takarda saboda irin wasu kananan maganganu da ke tashi. To wannan menene ainihin amfanin wannan?
To lalle shi kasan Ghana, shari'an Ghana ya amince da aure iri uku, shine auren Muhammadiya na musulmai, auren gargajiya, da aure kuma wanda ake kiran shi ordinance marriage, shine wanda ake zuwa aje kotu ko aje registry, aje a registrar. To shi auren ordinance ce abinda yake akwai ne shine idan ka je kai aure na ordinance, wato shi wannan namiji guda matanka guda, one man one wife,
misali baka iya
kabi baya ka je kai wani sabon aure. Idan ka je kai wani sabon aure ka taka doka, ana iya akama ka akai ka ai maka hukunci kan shari'a. Auren gargajiya namiji yana da daman yayi aure ko da wanda iya karfin shi dai bashi, sannan kuma
bai da adadi.
Sannan kuma akwai na Muhammadiya aure
na musulunci,
amma duka waɗanga auren ka iya kai na gargajiya kaya kai na musulunci. Amma in kana so wato ya samu wani karfi koko idan wani zanci wani abu ya tashi wata rana da zaka iya kaje gaban kuma a yi maka wani adalci, ya kamata kaje ka register. Wannan shi register nan, in kaje ka register, abinda register nan wannan bai cire auren gargajiyan nan ko auren Muhammadiyan nan, bai cire shi ya koma da shi ordinance marriage. Yana nan dai kan dai batun auren gargajiya ko na Muhammadiya, amma ka register. Amma idan ka yi auren Muhammadiya ko ka yi auren gargajiya, she ka koma ka bar wurin nan kaje yanzu ga kaje ka register kan ordinance, kenan wannan auren gargajiyan nan ya share kenan.
Kaman misali, ka bada misali.
So kaman misali, kai ne kaje ka aure kai da matanka a masallaci, an daura muku aure a masallaci, she ka tashi kuka je kuma court, kuka je kuka sign wannan sign nan da kuka je kuka sign daga court nan, ya maida wannan auren nan, ya cire shi auren Muhammadiya, ya koma da shi kan auren ordinance. Wannan lokacin nan shi namijin nan shari'a bai ba shi hanya ya je wani aure ya kara kan wannan mata. Idan ya je wannan ya taka doka. Ha, amma ka iya an yi aure masallaci amma ka je ka rajista ne kaman kana shaida ma rajista. Kama na yi aure na ina da wanga mata na yi auren musulunci amma ina so dai a yi mini shaida ne kawai
ya zama kan takarda
wannan daban ha now ko in kai aure muhammadiya ne kai auren ordinance ne kai auren gargajiya ne dukan su wadannan aure abu guda kenan shine ya kamata ka zauna da kai da matanka ko kai da mijinka a zauna zaman aure menene zaman aure shine ba cin zarafin juna ba ce wannan zarafin gida bature na ce wani domestic abuse wadannan duka ba shi nan kowani fannin aure kaje kai duka ba wannan cikin shanin batun aure idan kana nan da mijinka ko kana nan da matanka kuma yawancin lokaci ana ganin cewa maza ne kawai suke cin zarafin mata a cikin gida in yazo shi shanin aure amma akwai lokaci da yawa kuma da kuma kaje kotu akwai abubuwa da yawa na zuwa kotu da kake gani akwai wasu matan kuma suma
suna cin zarafin mazan su
mace ke cin zarafin namiji maji ne ke cin zarafin mace ne duka zaka iya kaje ka kai kara domin duka shari'a ya hana wannan amma da yake mu mun zama mutane amoyan Africa ne yawancin lokaci bincike na gwadawa cewa yawancin mazan da ake cin zarafin tu a cikin aure ba su iya su fito su je su kai kara saboda wani babban kunya ne musu inda ma da su je su kai karan ma za a yi musu dariya ce kai namiji ka zauna mace taimaka haka amma takaice dai shi cin zarafi a cikin gida na batu aure abu ne wanda shari'a ya hana bancin ma batun shanin aure inji bature ce criminal offense ne wato laifi ne fine so in kai da namijinka mijinka kuna gida dole ne ya baka ci da sha yaranka ya muku sutura ya baku inda da ku kwana ko ma kai da shi kun samu wani sabani ko kai da shi wani bacin rai ya shigo tsakanin ku wannan ba daidai ne ya ce saboda kai da shi kun samu wani bani yasa bai ci da kai bai sutura da kai kuma bai baka wurin kwana ba idan namiji ya maka haka nan wato yana cin zarafinka a gida kenan ana kiran shi domestic abuse da kai ka kai karan shi wuri biyu ne akwai civil akwai criminal shi na civil da ka je gaban kotu ne ka ce ga abinda famiji na ke yi mini ina son court ya bashi izini cewa ya bashi umurni cewa yayi abinda ya kamata yayi ya azuta da ni ya bani ci da sha kuma ya bani wurin kwana court zai kira shi ya ce mai kaman hakkinta ne ya kamata kai mata
wannan abin ina tambaya ko da baka yi register a courtun ba idan ka zo court zai maka
ko ba kai register court ba
sanar mun gode kware da gaske anan zamu dakatar da tattaunawar mu idan Allah ya kai mu sabon mako zamu ci gaba da inda muka tsaya yanzu kuma mu shiga bangaren inda zamu ji tarihin wani likitan gargajiya
ya fi da wani ke magana
kina magana da Dr. Isa na Africa Champion Herbal Clinic ki abin min kuma shi dan gwanda ke cewa Kenya sai buffet din kuma ni ne doctor Ghana Physician Traditional Medicine Ghana Physician Traditional Medicine Association Ashanti Regional Chairman kuma Universal Plant Medicine Traditional Healers Association ni kuma ne Vice President nationwide.
Wato shi likitocin gargajiyan ma suna da kungiya kenan a duk fadin Ghana.
Haka muna da kungiyoyi da yanzu ma wanda gwamnati ya san su daidai biyar affiliated ones nun ya karu daidai ya 31. Aka hada wayanga duka suke fall under the federation da ke ce mai GAFCAM, Ghana Federation of Traditional Medicine Practitioners Association.
Komo tambaya wane ne doctor dan ba mu takaitaccen tarihin ka
na gode da bani wanga dama ina gaida masaurara wanga sashin radio mai girma da ke jin shi duniya baki da doctor Isa nayi aikin ga musamman na yanci shekara 17 kenan kan gain faru wanga aiki sai da naga kasar UK to akwai musulun da na samu ni da kaina aka kwantar da ni ji aka yi hidima da ni bai ba
wato ji Konfanochi Teaching Hospital babban asibitin da ke birnin Kumashi
ta D5 na kwanta amma da na komo gida in ya jima ne sati biyu uku duka kai na ya min ciwo na je likita ya tambaye ni magungunan da yake so ya bani suna da sadaya na gani lokacin kuma matasa na aiki alaba ina da so na ce musu zan yi biya an kaza na kumbi ce ne da shi kasan waje UK aka kwantar da ni kudin Elizabeth Hospital wurin na samu NI na an ga mami da GP daban-daban da sun kai biyar duka problem bai so ba da kai da biwa. Allah ya sa na zama hadu da wani Dr. India shi yadda yake aikin mai kana ganin kamar ba aikin Bature ba ne aikin gargajiya sunan Indian da yake yi. Bayan wannan da na samu Allah ya sa na samu lafiya yi wani lokaci kadan sai zama abokina through wannan na samu hanya na shiga college na Herbal da Bature daga Dagenham. Daga haka na komo Ghana kuma na je akwai school na homeopathy into plant medicine back at GMI Medicine College. Da na komo na shiga cikin kungiyar da kadan from PRO na zo na zama treasurer from there to the chairman. Na hada mutane da bai da iyaka na kai su KNUA aka je aka yi certification course. Bayan wannan yanzu ana ciki ana diploma and degree albarkacin kungiyar ga da kuma yadda na hada mutane dan shi inda ta fannin aikin maganin gargajiya insha Allah na yi gudugudu na na ce mun kore ciki saboda an gama na science an gama na gida ake yi saboda ya samu karko farko da ake yi daga kalta shi kayan mafalgi ji ka fara yanzu an hada science da nake kai mutane a je a yi gwaji cikin magungunan na gani maganin musamman tabbas yadda ake yi. Tunanin shi haka yake magunguna sun fito na maganin gargajiyan da yake aikin da ba mu sa zato zai yi wannan ba.
Zai yi wannan ayyukan.
Ya bar maganin gargajiya.
Na aka haifi doctor na ya yi rayuwa wani makaranta ya tafi.
Na fara school daga Buwasi. Na ni ai from Buwasi. Babana ya aikin mais daga wurin na muka zo kuma shi. Da je Champetri from there. Wuri zai karfi na je na karbi su that was 1996-87. Daga wurin na zo KTI. Daga KTI na kare school na yi technical school na yi carpentry and joinery na yi CNJ FM finishing making. From there na bude aikin kaina na da sawmill da na bude daga Abafo muka aiki daga wurin na zo na shiga cikin sana'a Alaba. Daga Alaba ne kasan waje yau abin ya zo ya zama ciwo nan na sanadiyan wannan yau na shiga cikin Herbal shekara 16 zuwa 7 kenan da yake inda aka ce organization na Herbal da ta yi babbar kai na baya kuma yanzu za a yi organize ta yi duka. Kowane lokaci muke gaba-gaba mu mai shiyo maganin gargajiya ya samu don tsayawa kuma ya yi yanda ake son shi.
hakan kuma kai tsaye za mu shiga madafa.
Assalamu alaikum masu sauraro mu a cikin shirinmu na kwalama, kuma muna tare da Hajiya Kubura Diamond. Za ta muna abinci wadda ta kira ta ce jollof dawa-dawa. Na san mun yi jollof da dama da yau, amma na dawa-dawa dai ba mu yi shi ba. To, malama assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Ina yi jollof, da mu dafa jollof muna need tomatoes mu. Muna ni albasa, albasa da garlic da papo shito, ban wasa da papo shito don kamshin shi. Eh, muna ni mai mu, shinkafa mai lafiya, mu use naman kaza. Okay, naman kaza, ina son chicken wings, sa mun use chicken. Fukin kaza, mun use chicken wings. Da magi, sometimes mun use magi, ba na sa garlic da ginger da papo shito she bashi romu. Curry powder, isa kasa mai ka kan wuta, a ce dai na zazzabke naman kaza fukafukin kazanga na samu roman shishin aji she in soya in aji zabkewa na daddaka ginger kakaduro da garlic da gishiri da ina da adobo she sa adobo amma
farunwa
ginger da adobo da gishiri she in zabke yayin na zabke yazo bisa mosa ba mosa wadi na sometimes ma ban sa ruwa amma sometimes ina sa ruwa kuma kadan she tashi don ina son romo wannan naman kazan ne yadda fu she zon doki in soya in aje amma na aje ruwan she mai shi nan da na soya da shi nan in sometimes wani ya sinsinke cikin she in siyaye zon sa kan sabon silver kan sabon silver nan yanzu na diba ruwan na aje ruwan jiki kuma na aje stock she zon sa albasa nan da na yanyanka na slice nan she sa she zon sa tomatoes da kan shi fresh tomato she zon sa tin tomatoes kuma chicken na sa tin tomatoes she kawo garlic da onion da wanga da nayin she zon sa sometimes skin oil in run na yasa curry powder don ya bash kamshi bayan curry powder nan no she sa albasa kin gan gidan duka yayi kamshi kowa ya shiga kinji me yake dafawa isa yayi haka nan she zon na musawa sometimes na yin kawo naman da na so yanzu sa naman kazan sometimes kon ban sawa amma bayan na ya kan gan nan ban sa ruwa ban sa komi she kawo perfume rice na zon wanke zuba she in mosa ya shiga kinga shinkafan yayi karfi ina shinkafa ina jollof ban mosawa daga na zuba cikin na mosa na rufi dan zo ya nuna haka nan ke dafa jollof it's on my hands
okay
isa nan ya kana na she zo sa shinkafa cikin sauce da na yin nan in zo sa amma don dawadawan nan ban sa shinkafan straight na zo zuba ruwa kadan ruwan kuma ban zuba ruwa dai na zo zuba stock
wanda
aka zabke da shi naman kazan shi dan zuba ina zuba shi in daddaka dawa-dawa shi zuba kai shi rufi shi taso ya fara tafasa kinji dawa-dawa shi zo wanke shinkafa shi zuba shi sauran stock na zo zuba kai in measure na rufi in sa gishiri ina rage wuta ban tabawa ina dafa jollof in ka zo kai skin ka sa min tato na fushi da kai don ni ban motsa cikin jollof ina da special sauce pan for jollof ina zo ya nuna na yin kulle ido na kan gan dafa jollof na yin dafa jollof pa ba jollof ma ka diba na yin dafa abinci ma na ta taba sada abinci kuma da take sada abinci da su ba da data tayar da workers su da take biyan su su tashi su sa wuta ya kina tana tayar da mu muna kuka kaman yaya mu da suke aiki she tace ku mata ne ku koyu jau na gode mamma na don she din ce ban dafa abinci na yi dafawa isa da haka nan jollof na ya nuna she zon self inda ba da wadawa ne kinga nazo na slice carrot the green pepper the spring onion she da yadda fun she zuba kai she daga shi haka ga chin self juya no she green pepper the spring and the carrot na she ya mix she self na koshi ton sa maka kadan jiki in kawo maka juice na yin salad kuma she zo kara salad
to madalla sai dai masu saro kar ku yi nisa domin kuma har yanzu muna nan a madafa wato kitchen inda za ku ji wani kayataccen girki na gaba
yau muna dauke da girkin kabeji mai nama wanda ake sa nama a cikin kabeji a nade wanda Turawa ke kira dolima abubuwan da ake bukata a wannan girki shine nikakken nama da kabeji da tarugu da koren tattasai da albasa da dandano da karas da kori da citta da tafarnuwa idan ana bukata sai man gyada. Ta wanda ake gabatar da wannan girki zaki samu kabejin ki mai kyau mai ganyaye fadada. Zaki ciccira shi kika cire shi falle falle sai ki sa shi a tukunya haka da dan ruwa da dan gishiri kadan sai ki dan tafasa shi. Kika tafasa shi sai ki cire. Zaki amfani da ko shinkafa ko kuskus duk wanda kike so zaki amfani da shi. Sai ki kawo naman ki ki sa abun nika nama sai ki nika shi ko in a kasuwa ne kin riga kin siyo shi nikakke sai ki zo ki tanade shi ki ajiye shi ma sai ki yanka tattasan ki koren tattasan ki sai ki yanka albasa ki yanka carrot din ki ki hada su gaba daya da su ki jajjaga tarugun ki shi ma ki hada su gaba daya da su tafarnuwa in kina so ki jajjaga citta ita ma ki hada ki wuri guda in san samu ne an fi san danyen saboda ita ma ta fi kan dandanan ta ya fita in kuma busassan kika samu tunda ba ko da yaushe ake samun busun danyen ba shi ma sai ki daddaka shi sai ki hada uwar gida wannan nama da kika niko shi a kasuwa shi ko kuma in kina da abin nikawa a gida kika nika shi sai zaki dauko shi ki hada cikin wannan kwabi shi ma ki hada da shi a ciki shi ai duka in aka gama sannan yi a fara wannan nadi bayan kin gama hadin nan gaba daya uwar gida zaki zo ki dauki wannan mai naki sai ki hada shi ma a ciki ki dan wannan daidai wa daida ki zuba a cikin wannan hadi ki motsi shi gaba daya ki cakude amma man ana so ya dan ji sosai saboda shine sinadarin cin abincin bayan kin gama sai ki dauko kwai ki zo ki fasa shi shi ma ki kada sai ki zuba a cikin wannan hadi in ya danganta da yanayin yawan shi idan wani ba mai yawa bane kwai kwara daya ma ya ishe ki idan kuma yana da dan yawa to zaki kaman bakin mutum biyar zaki iya samun kamar kwai guda uku sai ki saka a ciki sai ki kwaba shi ki hada ki motsi gaba daya sai ki dako wannan ganye na kabeji da kika tafasa sai ki rika zubawa a ciki kina nadewa kowane gefe kenan idan kika linko shi mai gaba daya kika ruho shi sai ki koma ki linko shi ta nan dayan bangaren dama ki dan linko shi dayan bangaren hagu sai ki saka abin sakace kawai sai ki nade shi uwar gida bayan kin gama wannan hadi kin gama nadi zaki dauko tukunyen ki ki zuba sai ki sa kaman zaki madambacin abin nan dambu sai ki zo ki sa shi da ruwa a ƙasa sai ki daddora wannan nadi da kika yi a ta'a da ruwa a ƙasa kaman zaki dambu daddora wani abu a bisa bayan kin gama sai ki daddora su ki jera su sai ki kawo wani abu haka kaman ko fatan buhu ko leda sai ki rufe bakin tukunya sai ki kawo murfin tukunyan ki rufe shi sosai danne bayan ya gama in ya nuna zaki ji kanshin shi ma ya canza daga lokacin da ya fara tafasowa zuwa lokacin da ya dahu zaki ji kanshin shi ya canza in san ya dahu zaki ji kanshin shi ya dime miki gida makwafta na cewa baiwa Allah me kike da girkawa ne mana yau to daga nan ne zaki san abincin ki ya gama dahuwa
masu sauraro baki dai kuma nan ne zamu ji labulan shirin namu na yau a madadin Hawwa'u Abdulkarim da dukkan wadanda aka ji madoyinsu a cikin shirin sai Fiona Nandudu da ta hada mana shirin Hawwa Sharif ki sallama da ku daga nan birnin Washington DC sai an ji mako.